Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 1925 da kuma 60 a birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger. Za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka muna nan koda yaushe a shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, barkanmu da daren yau Alhamis 30 ga watan Mayu 2019. Da fatan kuma masu azumi an sha ruwa lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Hadiza Kyari muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu mazauna manyan garuruwa a yankin kudu maso gabashin Najeriya sun bujirewa umarnin zama a gida da kungiyar 'yan awaran IPOP suka bada. Haka kuma za ku ji abinda wani mai fashin baki ya ce kan kalubalen da gwamnonin Najeriya za su fuskanta. Yau kan wannan batu za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a kai. Shin wane kalubale kuke ganin gwamnonin Najeriya za su fuskanta yanzu musamman a yankunan da kuke? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar kari da farko wato plus sai a jero lambar. Akwai mu kuma tafa da shirin wasanni a takaice, sannan muna tafa da sakon tasirin azumi a wurin mai bayani. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya sake sabunta takunkumi da ya sanya wa Sudan ta Kudu a yau Alhamis har zuwa tsawon shekara ɗaya, ciki har da hana kaiwa ƙasar makamai. Amma babu ɗaya daga cikin mambobi uku na kwamitin daga ƙasashen Afirka da suka goyi bayan matakin. A shekarar da ta gabata, bayan ƙoƙarin da kwamitin ya yi wanda ya ci tura, kwamitin sulhun ya sanya wa Sudan ta Kudu takunkumi ciki har da na hana kai makamai a ƙasar, wanda rikicin siyasa ya haddasa mummunan tashin hankalin jinƙai, ciki har da mace-mace da rasa matsungunai da kuma ƙalubalen ƙarancin abinci. Mambobin kwamitin su 15 sun ki ƙara ƙuri'a akan batun, wato Rasha, China, Ivory Coast, Equatorial Guinea da kuma Afirka ta Kudu. Gudanar ya samu nasara saboda ƙuri'u 9 kawai ake bukata. Sakataren Afirka ta Kudu, Jerry Matchila, ya ce takunkumi da aka sanya baya da wani muhimmanci ga tsarin siyasa da ake neman bi. A yau Alhamis, Sakataren General ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya, Antonio Guterres, ya nada sabon jakada na musamman a Somalia kusan watanni 6 bayan da gwamnatin Somalia ta ayyana haramtawa tsohon jakadan majalisar zama ƙasar ta kuma kore shi. Jami'in diplomasiyar Amurka James Swan shi zai zama jakadan Guterres na musamman, shi kuma zai shugabanci shirin wanzar da zaman lafiyar da majalisar ɗinkin duniya ke yi a Somalia. Swan shi zai maye gurbin Nicholas Haysom na Afirka ta Kudu, wanda gwamnatin tarayyar Somalia ta ba shi umarni ya bar ƙasar a watan Janairu da ya gabata bayan watanni 4 da karɓar makamin. Gwamnatin Somalia bata ji daɗin wata wasiƙar da Haysom ya tura hukumomin ba, abinda ya tado da batun Muktar Rubau, wani tsohon shugaban ƙungiyar Al-Shabab wanda ya shiga siyasa kuma ya nema yayi zaɓe a jihar Southwest da ke Somalia. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa a nan Washington DC. Kin wanke shugaban Amurka Donald Trump daga zarge-zarge ya hana ruwa gudu a kokarin sa na kawar da binciken Rasha da mai bincike na musamman Robert Mueller ya yi jiya Laraba, da alama ya kara wa 'yan jam'iyyar adawa ta Democrat kwarin gwiwa akan kiraye-kirayen da ake yi na a kara zurfafa binciken Trump da ma yiwuwar a tsige shi. Za ku dauki mataki don tabbatar da cewa an bincike shugaban, in ji dan majalisar Gerald Nadler, shugaban kwamitin shari'a a majalisar wakilin Amurka, wato kwamitin da zai fara duba batun tsige shugaban. Ya kara da cewa game da batun tumbuke shugaban kuma ana duba duk matakan da suka dace. Shugaba ɗan majalisar masu rinjaye Nancy Pelosi bata goyi bayan batun fara zaman tattaunawa tsige shugaban ba, maimakon haka ta nemi majalisar dokokin ƙasar ta ƙara binciken Trump da gwamnatinsa da kuma yadda aka yi wa rahoton binciken Mueller wanda ya kwashi tsawon watanni 22 yana yin fuskalima saboda kawai a gabatarwa Amurka abinda za su gamsu da shi. ‘Yan sanda a Afghanistan sun ce wani harin kunar bakin wake na bam a kusa da wata makarantar horar da sojoji a Kabul ya kashe akalla jami'an tsaro 6 wasu 16 kuma sun samu raunuka. Ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar ta tabbatar da harin bam din na yau Alhamis a bakin kofar jami'ar Marshal Fahim National Defense da ke babban birnin kasar amma bata ba da karin bayani ba. Wasu jerin har-harar da aka kai kwanan nan a Kabul sun kashe mutane da dama ciki har da wani babban malamin addinin Islama. A halin kuma sojojin Afghanistan sun kai farmaki a wata cibiyar tsare mutane ta 'yan Taliban a kudancin lardar Zabul da ke fama da tashin-tashina inda suka sako 'yan fursunoni 18 ciki har da jami'an tsaro 12.
Kari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai fagen rahotanninmu kuma za mu fara ne da kudu maso gabashin Najeriya inda har yanzu umarnin hana fita ko zama a gida da kungiyar 'yan awaren IPOP ta wari na kowace ranar 30 ga watan Mayu na ci gaba da fuskantar bujirewa daga al'umar yankin illa dai birnin Aba da Onitsha inda magoya bayan kungiyar suka fi yawa. Ga rahoton da wakilinmu na yankin Alfonso Okoro Igwe ya aiko mana daga Were.
Yanda aka waye gari kenan a Owerri babban birnin jihar Imo inda galibi mutane suka bijirewa wannan umarnin hana fita da kungiyar 'yan awarin IPOB suka bada, kowa ya fita gudanar da harkokinsa. Ko me yasa hakan? Emeka kenan na cewa dalilin fitowa ta yau shine idan ka lura zaka ga cewa ya kamata mu fita aiki, saboda haka wannan umarnin hana fita gare ni bai da amfani saboda dole ne a nemi abinci. Ko ya lamarin ya gudana wasu manyan birane na yankin kudu maso gabashin Najeriya?
Today, activities went normally. People went about their businesses.
Inji wani mazaunin Enugu Chinedu Oduchukwu, yau komai ya tafi yadda aka saba. Mutane sun fita gudanar da harkokinsu, ko da yake an yi ruwan saman da ya dan latsar da garin. Banda wannan, kowa ya fito kamar yadda aka saba.
Sunana Alhaji Haladu Ismail, mai ba mu gwamna shawara ta hanyar tsaro. A yau a Bakalake, tun da garin Allah ya waye, gwamna ya saka matakan tsaro, 'yan sanda, sojoji, Jones Patrol, duk wani hanya da ya kamata a je a shigo duk an tattare, saboda ana tunanin koda 'yan IPOB za su shigo su kira su zanga-zanga. Ba wannan abin da suka shigo, hankali a kwance, kowa kama kasuwanci shi ne yau da kullum. Makarantu an bude, yara duk suna makaranta, kasuwanci ana tafiya daidai, komai lafiya kalau a
Bakalake. Wato al'umma a Bakalake dai ba su bi wannan umarnin ba.
Duk ba inda aka bi wannan umarnin.
Mutane da wasu sun bude yawon su da amma gani bude insha Allah mutane sun yi to. Akwai ba zan insha Allah dan tun da sahin na ajin jama'a police da kaji a nan ba kiran da ba a tsaye kayan da muke. Ko ana gudanar da aiki insha Allah da mu da shaguna.
Al-Mustafa Habibu kenan wani mazaunin Oka babban birnin jihar Anambra.
Sunana Garba Talle, owner ta Onion Market Abba. Bunin Abba gabaki dai yanzu yana dan tsaye haka cin arife dan da zancan BOP din nan. Kasoyi a rife, bankuna ma a rife. Mummen ma ba mummen sosai duk an tsatsaya.
Wato anaka lura kenan kowa ya bi wannan.
Ba mu ana lura ba a zahirance tun daga mun nan mun zaga duk mun ga abin da yake gudana. Wallahi mun je banki ma sun nuna sun rufe.
Haka ma Mr. Solomon Kinoyebu ya ce game da Anacha.
The situation here is very very tense. Throughout the day people are not moving.
Ya ce lamarin na da tsananin a nan. Yau gaba ɗaya mutane ba su fita ba. A wurin aikin mu kashi 90 cikin 100 ba su zo aiki ba. Mutane sun fi umarnin 100%. Dama kungiyar fafatukar kafa kasar Biafra IPOB ta umurci duk wani haifaffen Biafra ya zauna a gida ba tare da zuwa aiki ko shago ko gona ko fita gudanar da wata harka yau 30 ga watan Mayu. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
To a gaida Alfonso Okoro Igwe. Har yanzu dai muna a Najeriya inda ɗazun nan na tattauna da Malam Kabiru Lawanti na sashen koyar da aikin jarida a Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria. Na kuma fara da tambayar sa ko wani kalubale gwamnonin Najeriya za su fuskanta yanzu. Ya kuma fara da amsa tambayar kamar haka.
Wato babban kalubale shine wanda za su fuskanta shine rashin kuɗin shiga, wato karancin kuɗin shiga da ainihin yawancin jihohi suke fama da shi. Wannan zai hana su ainihin gudanar da ayyuka wanda suka yi wato alƙawura da suka yi mutane. Wato yawancin jihohin Najeriya zan ce maka kashi 97% nasu sun dogara ne da ainihin kuɗaɗe da suke samu daga gwamnatin tarayya. In fact, babban da jihar Lagos suna ji babu wata jiha wadda za ta iya tsayawa da jinjinta in aka ce ta daina samun ainihin wato tallafi daga gwamnatin tarayya, wato abin da ake kira federal allocation. Saboda haka babban matsalar da za su fuskanta shi ne ainihin rashin kuɗin gudanar da ayyuka. Abu na biyu kuma akwai tarun matsaloli waɗanda yake wasu sun gaje su ne, wasu kuma wato matsala ce wadda ta shafi ƙasa baki ɗaya. Na farko akwai talauci wanda yake wato ya yi yawa a ƙasar nan, musamman a jihohin arewa maso gabas da kuma arewa maso yamma. Wato yana daga cikin abubuwan da za su fuskanta wato wannan matsala ta talauci da kuma rashin ayyukan yawancin masana'antu waɗanda za su ba wa mutane aiki yi a masarantu ne wanda yawancin sun mutu sun daina aiki. Sannan su kansu waɗanda ya kamata ba wa aiki din ba su da ƙwarewa. Wato ko da akwai masana'antu, waɗannan matasa ko kuma mutanen da za a ba wa aiki din ba su da wannan ƙwarewa da za a ba su wannan.
To yanzu kai me kake gani me ya kamata su maida hankali a kai kenan?
Wato ni a nawa duk wani gwamnan da yake yau aka rantsar da shi abubuwan da ya kamata ya maida hankali a kai shi ne abu guda biyu. Na farko shi ne ainihin yadda zai yi inganta ainihin kuɗaɗen shiga na wannan jiha. Na biyu kuma akwai abin da ake kira human development, wato kaman
samar da ayyuka na cigaban al'umma
ta fannin ilimi da kuma ainihin koyar da su sana'o'i. In aka samu ilimi aka samu ainihin sana'o'i zai rage ainihin waɗannan masu da muke gani yau da a wuraren.
Malam Kabiru Ɗanladi Lawanti kenan na sashin koyar da aikin jarida na Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria. Kan wannan batu za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Kafin mu buɗe layukan namu mu shakata da wannan waƙar.
Yara Allah na nan haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so. Haba yara manyan gobe, shi yara in mu ne yau to yara ku ne gobe. Haba yara manyan gobe, haba yara Allah na nan to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara. Ku bi malaman makaranta ɗan yara ku bi ma iyaye ku lura da aiki mai kyau, ku lura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so. Ɗan yara manyan gobe, haba yara Allah na nan ɗan yara manyan gobe. Ɗan yara, ɗan yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so. Ɗan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta to irin haka Allah ke so.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari ɗaya 202-205-2655.
So wa muke da shi daga jihar Nasarawa?
To Bashir Tela ne daga nan lafiyan bare-bare.
To Bashir Tela, menene ra'ayinka?
To alhamdulillah da farko dai gwamnatin na jihar Nasarawa su ne murnar rantsarwa da aka yi masa. Kuma ni na ganin ba wani kalubale da dama da zai fuskanta don ganin cewa shi tsohon gwamna Umaru Tanko Almakura ya riga ya gama wadansu abubuwa da dama wanda har inda zai dora kan wannan insha Allah ba shi da wani kalubale da zai fuskanta sai dai mu a nan lai a akwai lai da muke bukatun gwamnati dan Allah ya zo dige mu dirin rahama layin makabarta bayan makabarta zuwa gwamnati house layin ya lalace to dan Allah ya zo dige mu dirin rahama a yi mana wannan hanya mai magana Bashir Tela ne daga Allah zai bari bari
to to Bashir Tela mun gode to daga jihar Nasarawa kuma bari mu dan zakuda zuwa jihar Kaduna wa muke da shi a Kaduna
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Amma alaikum assalam warahmatullahi
wa ni ke magana. Musa Garo mai radio da rekoda kasuwar kawo Kaduna Nigeria.
To Alhaji Musa Garo menene ra'ayinka?
To alhamdulillah gaskiya al'amari dai akwai kalubale a gaban shi'an gwamnati. Kuma ni abin da nake fata duk wani gwamnati da yake a matsayin kan sabon gwamnati to abin da ka talaso han gwamnati ya fara in dai na alkairi ne domin talakawa za su taru su ji dadin shi to ya kamata a ci gaba da shi amma idan ka ce mutum ya zo ya kirkiro nashi ya fatali da kowan gwamnati to kaga akwai matsala rashin abin da muka samu rashin ci gaba kenan mu yanzu kaga anan jihar Kaduna lokacin da PDP ta gama mulkin ta Nasir yazo kaga ƙarfin fa'ida yazo kawai ci gaba da ayyukan da suka faro ya gama su to kaga shi da ci gaba amma idan aka ce wai gwamnati zai fatali da aikin na ba yace zai dauki tsona shi to zai gama taimo shi ba abin da zai tsina wa mutane muna fatan wannan gwamnati Allah ya sa su zama alkari a Najeriya da rantsuwar da aka yi musu kuma su tunanin cewa suka ci alƙwarai sai rantsi to ya kamata fa a duba abin da ya kamata inda muku fata alkari Alhaji Musa Garo ta ji lafiya nagode
to mun gode to har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yau muna magana ne akan za ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akai shin wanne kalubale kuke gani to yanzu mun sami kira daga jihar Zamfara wa muke da shi a Zamfara
wala Nasiru Muhammad Gamu
to Nasiru menene ra'ayinka
wanda a ra'ayina ina kira ga zaɓen gwamnati jihar Zamfara ya doki kowa da ayi aiki muhimmi a cikin zamfara ba
to mun gode Nasiru muna jinka
eh nace ina kin ashi da din kuma jihar Zamfara ana jibin mu dole mu radon da riki kowa daya da jihar Zamfara kaza
to mun gode Nasiru to daga jihar Zamfara kuma bari mu je Adamawa wa muke da shi akan layin Adamawa
ai kuna tare da Alhaji Umar Bubakar kan kari kamale
to Alhaji Umar menene ra'ayinka
yawa wato muna kira ga sabon gwamnati mu da yake shi daga bangaren madagali ya sa mana garfi akan maganan tsaro saboda mutane musu ko samu koma gidansu ci gaba da noman su
to mun gode Alhaji Umaru to to daga jihar Adamawa bari mu je jihar Rivers wa muke da shi a jihar Rivers
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum salam. Da wa muke magana?
Sunana Salisu mai dabi daga garin Fatakwa.
To Salisu menene ra'ayinka?
To ko da ke ai hakuri ba na tare da radio wallahi ban ji abin da kuka dan.
Eh muna magana ne akan shin wanne kalubale kuke gani gwamnonin Najeriya za su fuskanta yanzu musamman a yankunan da kuke?
Oh gaskiya kam abin da ya kamata fuskanta yanzu dai ba abin da yake damun daga kadan irin tsaro shine kamata su bada muhimmanci akai
to
wannan abin da nake gani ya kamata su dauka matakin da ya kamata su dauka tsaro da shine ya damu mutane su ko san dan zai zama lafiya ake samun da wani abubuwa
to mun gode Haji Salisu
Allah na gode sai wannan
harike
hello
yanzu hello nace ni ne Isa Ahmadu Jiya Umar Kumar Maiha nace so ga wannan namu Umar Alhaji Umar Sintiri
ina muna jinka
ya bada karfi a harkar noma nan don yawancin talakawa nan manoma ne fa kuma suna cin radadi ba kudi a bada rance da kayan noma Allah ya ba mu
wani irin kalubale kake ganin gwamnatin tasa za ta fuskanta
eh gaskiya rashin taimaka ma manoman nan zai kawo matsaloli ga gashi yanzu ba aiki ba ka da komai yanzu ba kudi ta ya za ka yi aiki
to
ko kana so kai noma yanzu ba ka da
to mun gode to daga jihar Adamawa kuma bari mu je Kaduna wa muke da shi a Kaduna
assalamu alaikum barkanku da aiki
yawa barka ka dai da wa muke magana
yawa sunana Aminu mai lafiya daga kofar fayyama na Birnin Zaria.
To Aminu mai lafiya. To Aminu mai lafiya, mene ne ra'ayinka?
To gaskiya wato tsakani da Allah din da gwamnonin mu na Najeriya da farko dai ina musu fatan alheri. Tun daga kan mai girma shugaban kasa zuwa gwamnoni gaba daya. Da na PDP da APC Allah ya tsaya suku. Kuma muna musu fatan alheri. Ubangiji Allah ya tsaya suku. Wato abin da ya kamata su mai da hankali. Kaga fannin tsaron nan? To ainihin shine abin da ya damu talaka yanzu a Najeriya. Su mai da hankali fannin tsaro sannan a kyautata aikin noma da aikin gona da a samar da abinci a ƙasa. Muna musu fatan alheri. Ubangiji Allah ya tsaya suku. Allah ya tsaya suku.
To mun gode daga jihar Kaduna kuma barin mu leka Niger. Hello.
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum assalam. Ka rage radion ka.
Muna kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode Akinba.
To Ibrahim mai wankin hula ka dan rage radion ka. Ko ka kace ta?
Ina nake kusa da shi ne. Bara kusa da shi.
To menene ra'ayinka?
So ni ra'ayina akan gwamnatin Najeriya gaba daya abin da muke so da sun yi kasance tushen kasar su ba ainihin tushen kansu da yan uwan su ba yanzu ku duba wajen shekara kusan 19 zuwa 20 din nan da aka demokradiyyar nan matsalan abu daya ta gagare mu Najeriya ba kaman wutar lantarki hanyoyi asibiti bangaren noman nan yanzu ka duba ayo din nan abin da muke sai da buhun wake wake naira 1000 mai kyau naira 700 kaga wannan bai kamata mai da tana ka baya ne ya kamata a ce su mai da hankali a bangaren noma su gyara mana hanyoyi asibitoci amma ga kuma safalin haka abinda muke fata da su da Allah su sa kishin kasar su a gaba assalamu alaikum
to mun gode to bari mu je jihar Jigawa muke da shi a Jigawa
assalamu alaikum dan litini samunti ne yaran ne sun kwano da kamar kuma garin jihar Jigawa tare da Najeriya
to dan litini menene ra'ayinka
eh ni ra'ayina shine ina gwamnonin da aka zaba da shugaban kasa fari ko na da kare wani da tabbatar mu alkhairi kuma ni abin da yake gidan ne kan mu girma gona jihar Jigawa dan Allah da annabi ya duba Allah ya duba ne ji tsoron Allah ya zo a kawo mana babbar makaranta na cikin karamar kumar gwaram wanda za ta zama mai tasiri wanda kaf jihar Jigawa babu local government take kawo wa gwamna kuri'a a irin gwaram amma a samu a kawo mana babbar makaranta za ta zo ta amfane mu ta amfane mu ta yi jikoki jikokin mu in Allah ya yarda da haka ina godiya Allah ubangiji ya sa sauran ya lafiya su zama lafiya da wannan
to mun gode to daga Jigawa kuma bari mu sake koma jihar Niger wa muke da shi daga Niger
ni ne ko na ji ni ba ka da idan kaya ka ho
hello kana jin
eh ina jin ku eh je te ni ne ba ku na ji ku ji ni ba ka da idan kaya
to menene ra'ayinka
to ra'ayina shi ne ina na farko ne shi ne ina godiya ga shi bisa ga gwamna Dodo na jihar Niger bisa ga ƙoƙari da ya yi da kuma ƙarshen wannan zaɓe da aka kai da aka kai da nasara ina roƙonsa da Allah ya taimaka bisa ga matasa yawanci ba su da aikin yi sannan kuma yawanci manoma suna buƙatar kayan aiki cikakke sosai musamman a ƙasar Rafi ya yi ƙoƙari ya taimaka da komai ne ta fito daidai da ya kamata.
To mun gode kwarai ga daukacin waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayinsu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. To yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
An buƙaci wasu manyan shugabannin hukumar kwallon ƙafar Najeriya wato NFL da su gurfana a gaban kuliya da sanadiyyar almundanar kuɗaɗe. Shugabannin da suka hada da shugaban hukumar ta NFF Ahmadu Penic da mataimakansa Shiriya Kinwumi da Shehu Dikko da kuma sakatare Muhammad Sanusi kazalika da dan kwamitin zartar suna hukumar Ahmed Yusuf za su bayyana a gaban wata babbar kotu ta Abuja babban birnin kasar a ranar 1 ga watan Yuli. Lauya mai shigar da kara daga wani kwamitin bincike da kwato dukiyar jama'a na shugaban kasa Celsius of Pong ya ce ana cajin su ne da laifuka da dama da suka hada da rashin bayyana kadarorin su da kuma batan dabo da wasu kudade har dala Amurka miliyan 8.400 suka yi wadanda hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta baiwa Najeriya na shigar da ta yi a gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta shekara ta 2014 da kuma shirye wasu wasannin sada zumunci da samba a buga su ba to sai dai dukkan shugabannin sun musanta zarge-zargen shahararren dan wasan kungiyar Chelsea ta Ingila Eden Hazard ya ce da alama ya buga wa kungiyar wasan karshe bayan da ya zura kwallaye biyu daga cikin kwallayen da Chelsea din ta yi galaba akan Arsenal da ci 4-1 a wasan karshe ta gasar Europa a jiya Laraba Hazard dan kasar Belgium wanda ake ta'allakawa da komawa kungiyar Real Madrid ya ce yanzu haka yana jiran kungiyoyin biyu ne domin su cimma matsaya akan makomarsa tuni da kocin kungiyar ta Chelsea Maurizio Sarri yace ya fuskanci dan wasan yana buƙatar tafiya don haka wajibi ne ya girmama muradin sa a kungiyar Arsenal kuma magoya bayan kungiyar sun buƙaci da a kori mai horar da yan wasan kungiyar Unai Emery bayan da suka bayyana bacin rai da rashin gamsuwa da kamun ludayin sa a kakar wasanni daya da yayi a shugabancin kungiyar Emery ya karbi aikin horar da yan wasan kungiyar ne a farkon wannan kakar wasannin daga hannun Arsene Wenger inda kuma ya sami kai kungiyar a wasan karshe ta gasar Europa to sai dai Chelsea ta lallasa su da ci 4-1 wanda ya dasa shi fatan su da lashe gasar da kuma samun gurbi a gasar zakarun Turai a kakar wasanni mai zuwa to amma kuma kocin ya nemi afuwa tare da yin kira ga masoyan kungiyar da su yi hakuri Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka a Sokoto Nigeria
madalla a gaida Murtala yanzu kuma sai bayanin tasirin azumi a wajen mai bayani
sauna Mahmud Mustafa dan Bauchi alhamdulillah mai manjin azumi dai azumi ya zama wajibi a kai na mallai na musulmi saboda ina ɗaya daga cikin su kan musulunci Allah ya wadata mana azumi dole ne akan musulmi yake na biyu kuma Allah subhanahu wataala shi kada yake biya wa yake bani ladan azumi bi sai sani azumi mai manjin azumi kuma a gare ni a gaskiya tsakani da Allah ya kan aranin lafiya da ke kada duk sai akan azumi zo naka samu da karuwar lafiya da kan rage a yake abubuwan da ba su kamata ba ban ganin ba su dace ba da kuma zuwa ranar ba su dace ba alhamdulillah
na harabar dan shugaban turare to alhamdulillah watan azumi dai wata na mai albarka cikin wata 12 Allah ya zabe shi wata na rahama na jinkai na daiwata bayi daga wata zuwa aljanna wata na mai muhimmanci ga da duk aka so saboda haka ina bada shawara ga musulmi mujajirce game da ibada musamman wanga lokaci kai abu guda za a linka maso 10 don kai 10 za a linka maso 100 don kai za a linka maso 100
madalla kafin mi sallama ga labarai amma a takeice
kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya sake sabunta takunkumin da ya sanya wa Sudan ta kudu a yau Alhamis har zuwa tsawon shekara ɗaya ciki har da hana kaiwa ƙasar makamai amma babu ɗaya daga cikin mambobin uku na kwamitin daga ƙasashen Afirka da suka goyi bayan matakin a yau Alhamis sakataren janar ɗin majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya nada sabon jakada na musamman a Somalia kusan watanni 6 bayan da gwamnatin Somalia ta ayyana haramtawa tsohon jakadan majalisar zama kasar ta kuma kore shi jami'in diplomasiyar Amurka James Swan shi zai zama jakadan Guterres na musamman shi kuma zai kai shugabancin shirin wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya da take yi a Somalia Swan shi zai mai gurbin Nicholas Haysom na Afirka ta Kudu wanda gwamnatin tarayyar Somalia ta bashi umarnin ya bar kasar a watan Janairu da ya gabata bayan watanni 4 da karbar mukamin.
To masu sauraro baki daya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatarwa da Julie Gresham da ta hada mana shirin baki dayan sa sai injiniyar mu ta yau Kian Muhammad Hafiz Baballake cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.